taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kudi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga babban bankin tarayyar Najeriya da kuma hukumar sa'ido wajen hana safarar bugan kwari da kuma safarar makamai da kuma halarta kudaden haramu. Malam Idris Isa Buhari babban jami'i ne a babban bankin tarayyar Najeriya da ke sa'ido wajen hada-hadan kudade domin kaucewa amfani da kudin wajen safarar bugan kwayoyi ko makamai da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa.
Saboda in ka fahimta yanzu a Najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun kasar nan, saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje, idan gwamnati ko bankin babban banki na Najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan, karshen kasar nan ba kyau. Saboda haka babban banki na Najeriya Central Bank yana kokari duk inda resources na shi yake yana sa shan fada da wayannan abubuwan.
Saudayawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna da taimakawa masu hada-hadar kudade ta hanyoyin da ba su dace ba wajen fitar da kudade ko kuma ajiya. To kowane mataki shugabanni irin wayannan bankuna ke dauka na ganin hakan bai faru ba. Alhaji Bilyamin Ino ya kasai babban jami'i ne da ke sa ido a hada-hadar kudade a bankin Jaiz.
To ka san mu da yake ɗan kasuwa ne, so duk wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karɓa ba, ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi wata hanya wanda ba daidai ba, ba za mu ce ba za mu karɓa ba. Za mu karɓi wannan kuɗi, sai dai idan mun karɓi wannan kuɗi to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda saƙo ko kuma a gaya wa kamar Central Bank of Nigeria ko kuma NFIU domin cewar a'a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo, so ga kun me shi. So dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wannan al'amura. So duk lokacin da muka karɓi wannan kuɗi za mu iya yadda wannan abu nan ne.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da cibiyar da ke sa ido akan harkokin safarar kuɗaɗe na ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ke shirya irin waɗannan taruka a ƙasashe daban-daban da ke yammacin Afirka. To ko menene fatan ƙungiyar a wannan karon? Mr. Timothy Milaye na cibiyar ne da ake kira GIBA na ƙungiyar ECOWAS.
Muhimmancin wannan taron namu na yau shi ne mu wayar da kan waɗannan masu aiki na bankuna ko na wanda suke kira insurance da kuma wanda suke sayar da wasu kayayyaki ma kamar masu sayar da gulagule, masu sayar da motoci, masu aikin kamar su hotel. Haka yawanci mutanen wanda suke hada irin abubuwan da ba mu so suna irin wannan aikin suka kawo sadar da ba masu. To wannan ainihin taron shi na wayar da kansu wanda suke abinda muke kira terrorism, su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa. In ba kuɗi ba su yi ba su yi hada ban, in ba kuɗi ba a sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin shi yanzu akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan. Wannan taron ainihin shi shine na wayar da kan wayannan mutane su san aikin da za a iya a ana so a samu kuɗin da ake aikin da shi. Ai sai da ruwa kifi ke surviving, in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta da ce su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samu kuɗi, za a ga cewa aikin da ba su suka kare ba su iya yi.
A sakon da ya aike wajen buɗe wannan taro dai ministan shari'a kuma Attorney General Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya jaddada ƙudurin gwamnatin Najeriya na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karɓo kuɗaɗen da aka sace zuwa ƙasashen waje, tare kuma da hana amfani da irin waɗannan kuɗaɗe wajen safarar makamai ko kuma sayan muggan kwayoyi da kuma zagon ƙasa da tattalin arzikin ƙasa a ciki da kuma wajen Najeriya. Baban Yusuf Murai, Amurka daga Lagos.